sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce ta tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba 10 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumomin Algeria sun tasa kiyar wasu ƴan ƙasar Niger sama da 700 zuwa ƙasar da asali. Duk da irin kokarin da hukumomin jamhuriyar Niger ke yi na hana ƴan ƙasar tafiya ƙasashen waje domin yin bara. Sannan za ku ji yadda masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan takun sakar da ke tsakanin ƙasashen kamar da Chadi akan man fetur. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga Baba Yakubu Makiri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Hukumomin kiwon lafiya sun yi gargadin cewa cutar hanta ta viral hepatitis ka iya kashe mutane da yawa nan da shekara ta 2020-2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan an hada su wuri daya, inda har wannan cutar ta ci gaba da kasancewa cutar da ba a kulawa da ita. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta bayar da rahoton kowace shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa ka iya kama mutane sama da miliyan 350 a duk faɗin duniya, kuma za ta iya kashe sama da miliyan guda. Yawancin waɗannan cututtuka da mace-mace kashi 90 a cikin 100 na faruwa ne a ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙarancin kuɗaɗen shiga. Duk da cewar an samu maganin cutar hanta ta hepatitis C, kana aka samu allurar rigakafin hepatitis B, masu rajin neman kawar da wannan cutar mai tsananin kisa a duniya sun ce har yau dai ba a kai ga kawar da wannan cutar baki daya ba. A yau Laraba ne ƴan majalisar dokokin ƙasar Hong Kong suka tabbatar da wani gyare-gyare wata doka da za ta baiwa shugaban birnin ikon hana lauyoyi na ƙasashen waje gudanar da ayyukansu waɗanda suka shafi wato harkokin tsaron ƙasa, biyo bayan wata takaddama da ta barke bayan wani mawallafi na Hong Kong mai rajin kare demokradiyya ya ɗauki wani lauyan Burtaniya. Canje-canjen za su buƙaci lauyoyin ƙasashen waje waɗanda ba su aiki a Hong Kong su nemi izini daga shugaban yankin kafin gabatar da aikace-aikace na wakilcin mutanen da suka buƙaci aikinsu a shari'o'in tsaron ƙasa a kotu. Shugaban birnin da zai ba da izini ne kawai idan an samu isassun dalilai da za a yarda da su cewa shigar lauyoyin ba zai kawo cin karo ga muradun tsaron ƙasa ba, kuma ba za a iya kalubalantar hukuncin da shugaban zan yake ba akan wannan buƙatar. A yau Laraba, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci. Bayyanar da Khan ya yi a kotun na zuwa ne kwana guda bayan kama shi da kuma tsare shi da hukumomin ƙasar suka yi ba zato ba tsammani a wajen wata kotu a Islamabad babban birnin ƙasar. An tsare ɗan shekaru 70 a duniya ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake yi masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da kuma cin amanar ƙasa da sauran laifuka. Lauyoyin Khan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaron sun taɓa lafiyarsa kafin suka kai shi ga gidan yari tare da miƙa shi ga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da suke tare da su. An gudanar da zaman kotu na yau Laraba ne a cikin tsauraran matakan tsaro a helikwatar 'yan sanda a babban birnin ƙasar inda yake. Kama shi ya haifar da wata gagaruman zanga-zanga cikin gaggawa a titunan Islamabad da sauran biranen Pakistan daga magoya bayansa na jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek Insaf ko kuma PTI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu a wani samami da suka kai a yau Laraba a yammacin gabar kogin Jordan, yayin da sojojin Isra'ila kuma suka kai hare-hare ta sama a zirin Gaza da sojojin suka ce sun auna mayakan kungiyar jihadi ta Islama ne. mayakan Falasɗina wan sun maida martani da kai akan wannan hari da Isra'ila ta kai da harba makamin roka mai tsallaka kan iyaka wanda ya tayar da hankali a kudancin Isra'ila. Kawo yanzu dai babu wani rahoto akan rauni daga wannan barna da makamin rokan yayi, yayin da jami'an kiwon lafiya ta Falasɗinawa suka ce harin da jirgin Isra'ilan suka kai wato ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wani. Hare-hare ta sama dai na zuwa ne kwana guda bayan da Isra'ila ta kai hari a Gaza wanda ya kashe mayakan jihadin Islamin guda uku da wasu fararen hula akalla goma ciki har da mata da ƙananan yara. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce mutanen da suka mutu a kazaban fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. Hukumar ta Lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Talata cewa sama da wasu mutum 5,000 ne suka jikata sakamakon rikici tsakanin sojojin Sudan da Janar Abdel Fattah al-Burhan ke jagoranta da kuma rundunar tsaro ta RSF da Janar Muhammad Hamdan Dagalo yake shugabantanta. Manyan jagororin sojojin guda biyu aminan juna ne a baya da suka shirya juyin mulki a watan Oktoba shekarar 2021 wanda ya rusa duk nasarori da aka samu wurin sauya shugabancin zuwa ga mulkin farin hula biyo bayan hambarar da dadadin shugaban kasar Umar al-Bashir a shekarar 2019. Tankiya na karuwa tsakanin jagororin guda biyu ne bisa wata rashin fahimta tsakanin su akan yadda za a hada rundunar RSF a cikin sojojin kasar da kuma wanda zai jagoranci hadewar. Sake fasalin sojojin kasar yana cikin shirye-shiryen maida kasar ga mulkin farin hula da kuma kawo ƙarshen rikicin siyasa da juyin mulkin shekarar 2021 ya haddasa. Yarjejeniyoyin tsagaita wuta da aka kulla sun gaza kawo ƙarshen yakin ko kuma rage yawan tashin hankalin. A ƙarshe, ma'aikatar makamashin nukuliyar mallakar gwamnatin Ukraine ta yi gargaɗi a yau Laraba cewa Rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da 3,000 daga garin da ke hidimar tashar makamashin nukuliyar ta Zaporizhia. Hukumar nukuliya ta Ukraine ta kafe a shafin Telegram cewa yanzu akwai wata babban matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar wadda ita ce tashar makamashin nukuliya mafi girma a Turai. Kasar Rasha dai ta mamaye wurin ne tun farkon fara kai farmaki da ta yi a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta Inagotam ya ce sabon koren mutane da koren ma'aikatan Ukraine da ke zaune a yankin Enahoda zai ƙara ta'azzara batun da daman can yake buƙatar taimakon gaggawa cikin wato a kan ma'aikatan wanda rashin sabon isassun ma'aikata ya kawo cikas a wurin kuma ya kamata a yi hakan don tabbatar da kare aikin da tashar Zaporizhia.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Hukumomin Algeria sun tasakeyar wasu 'yan kasar Nijar sama da 700 zuwa kasar su ta asali duk da kokarin da hukumomin jamhuriyar Nijar din ke yi na hana 'yan kasar tafiya kasashen waje domin yin bara ganin yadda ake cin zarafin su abin da yasa matsalar ke ci gaba da karuwa. Wannan shine adadi mafi yawa na yawan 'yan ciranin Nijar da kasar Algeria ta dawo da su a wannan shekarar. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani.
Duk da kokarin da gwamnati ke yi na hana 'yan kasar tafiya kasashen waje irin su Algeria da Libya da yin barace-barace a can, 'yan kasar ba su daina zuwa kasashen ba, lamarin da yasa kasar Algeria ta koro su 'yan kasar Nijar a kalla fiye da 700 da suka je kasar cirani da taɓa rauniyar hayya. Wannan shine adadi mafi yawa na 'yan ciranin kasar Nijar da Algeria ta maido zuwa gida. An ta soke 'yan ciranin ne a cikin manyan motocin da kwan kaya Sharif Muhammad jami'in gwamnati yayi karin haske
cikin konvoi ta zo 700 da wani abu ne suka zo akwai mata akwai maza kuma akwai yara kanana to cikin yara kanana akwai wanda ake cewa nonna company wanda ba su tare da kowa su 54 ne kuma gaskiya sun zo cikin wani hali wanda sai a hankali waske cikin manyan motoci ne suke zuwa sun zo a galabaice da gajiya da ciwuka ma zuwa ga tsubusa jikin su duka da ka kalle su dai ka san da gaskiya mutai zo da dauda da gajiya da wane ne yanci da kurajen cikin jikinsu duka cikin irin wannan yanayin ne suke zuwa
a duk lokacin da wata kasa ta koro baki sukan samu kansu a cikin mawuyacin hali da yawa daga cikin yanci ranin da kasar Algeria ta koro sun bayyana cewa rashin abin dogaro da kai ne da kuma rashin abinci ya tilasta musu zuwa kasar Algeria domin samu abin sakawa a bakin salati
suna kama mutane ne saboda bayan kasa bane ba saboda mu neman abinci ne muke in muka dawo muna kasarin bamu da aiki akwai mata akwai yara kuma akwai samari kowa da kwado kofi ma akwai sosai
karfe da na dare suka zaka ta samu cikin barci cikin daki suna duka duk lokacin da an kama mu ana charge mu ayi tarara da mu ka cire dukkan jikinka alalahi kuma wurin gudun tsira wani ya fadi wani ya wannan ya buga duk kafa a duki kuma a halin da aka ne gida saboda ba mu abin yi
ya kuma yanzu namiji kuma tunda Allah ya jira mai sukawa ina ban ji ina zan kama dangi ba ma bata kai ya umma bata kai ne da ta wannan karin gura ta ne wanda bai samu ba yace a bani yaro dai ma ai rike yaran mu da komai din kana da abinci ne da hujjo ka
bayan hukumomi sun tantance su kuma za su dauki matakin kulawa da su da kuma mai da su gari ruwan su na asali Sharif Muhammad jami'in gwamnati
abu na farko in mun ka su gida inda za su lindu wani bukatar su da suke so su yi wanka su yi wanki hudda wannan dauda da suke dauke ta harin abu na biyu sai mu diba mu gani wane ne ke da wani ciwo sai ayi referan saura likita wanda kama abun dole sai an kai shi likita akwai abincin da ake kawo musu kwana biyu zuwa kwana uku suke kamar dai ayin sai an ga yanda yanayin nasu yake an sai kwana biyu aka ko musu ya tai daidai sai a shirya a maida su garuruwan su
yan ciranin dai su yi kira ga gwamnatin kasar Niger da su kula da kyautata rayuwar su a cewar su ta haka ne kawai za a kawo karshen irin wannan wulakancin da suke fuskanta a kasashen da ba nasu ba Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud. Kasashen Kamaru da Chadi sun kwashe shekaru sama da 49 suna hurda a fannin tsaro tattalin arziki da ilimi. Sai dai a baya-bayan nan kasar Chadi ta kira jakadanta a Kamaru don tattaunawa game da abin da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Da wasu ke kyautata zaton bai rasa nasaba da kokarin da Kamaru ke yi na mamaye harkokin man fetur tsakanin kasashen biyu ba. Masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan batun. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Muhammad Rabi'u ya aika mana daga Kamaru.
Rikici ya ci gaba da barkewa tsakanin Chadi da Kamaru tun bayan kiran da Chadi ta yi wa jakadarta da ke zaune a Yahunde domin tuntuban juna. Makasudin wannan tangarda shine yanda ake tafiyar da harkokin man fetur tsakanin kasashen biyu inda Jamaica ya gano cewa kamfanin Birtaniya ta Savannah bata kasance cikin manya-manyan kamfanonin man fetur na duniya ba da kuma Yahunde da ke ci gaba da sa duban cewa har zuwa yanzu ba a fahimce shi ba. Muhammadu Awal Korre ne akan hudar kasa da kasa ya kara da cewa
hudan diplomasiya tsakanin Chadi da Kamaru dai ba abu bane na yanzu da dadin halaka ne to koya ko harkar da hakuri na sabawa yanzu da aka samu dan tangarda tsakanin juna ne mai girma shugaban kasa Paul Biya ya hada tawaga na musamman akan ta mai girma ministan cikin gida Ferdinand Gongo ya jagoranci mutane aka je ko tariya da aka yi musu kasan ba tariyan wasa bane kaman da ake mu shugaban kasa tariya ka tariye shi ayana gizo a kafan sada zumunta ana ta maganganu ya za ka kai kana anguwa ka ji abin da shugabanni suka fada kai dai shi dai kai ta fadan abin da ka fada abin da suka fada su an samu daidaituwa su an daidaita kuma daidaitawan kasa da kasa ba abu bane kai da kake anguwa za ka gani a kasa yanzu
ga masani kiran da aka yi wa jakadan bai daidai da katsewar dangantakar diplomasiya tsakanin Chadi da Kamaru ba hanya ce ta hudar diplomasiya idan aka samu rashin fahimta
alal hakika wannan tambaya da kake mi duk duniya ba wanda zai iya amsa ma wannan she shugaban kasan Chadi da shugaban kasan Kamaru su suka san me je gudana dan zuwa gaba zaka ji mutane na ce a'a sun kirkiro wani kamfanin jigiran mai wanda zai dinga tafiyar musu da mai ya dama hakan ne kai baka shina ba ai ba Kamaru bane za ta dauki mai a faranci te musu talla ya in Kamaru kan kula take yi masu jigilan nanan baka shina ba wannan tambaya shugaban Kamaru da shugaban Chadi su suke da amsan su suka san ya suka
shirya to yanda aka je shiryawan an yi yarjejeniya akan za su kirkiro ruwanda za su duba musu kada kuma samun irin abin da ya faru ba mu shina ba a yarjejeniya ai ko da suka fito ba bai fadi shi gongo bai fadi ne suka fada ba shi da yace an daidaita to yanzu kasashen biyu mambobin tarayyar Afrika kungiyar haɗin kan musulunci majalisar ɗinkin duniya domin ambata kadan daga ciki suna da iyaka kilomita 1094 kasashen yankin wanda ke da musanyawa da zirga-zirga akai-akai a mataki mafi girma tattaunawar da shugaban kasan Chad yayi da minista magatakardan shugaban kasan Kamaru wanda bai fitar da wani bayani ba ya baiwa shafukan sada zumunta damar yaɗa sakonni a ko'ina Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru
a gaida Muhammadu Rabiu yanzu kuma ga rahoto na musamman akan ƴan Najeriya da suke aikata laifuka a kasashen waje da kuma bambancin shari'a
sau da yawa ana kama wasu tsofaffin jami'an gwamnati kama daga gwamnoni har ƴan majalisa a kasashen waje ana hukunta su a game da wani laifi a nan Najeriya an kasa kama su da gano wani laifi don a hukunta su ko menene dalili akan haka ni tattauna da wani tsohon alkalin babbar kotun Najeriya wato higher court
sunana Justice Muhammad Suleiman Ambursa ni ga nau gani abin da ke faruwa ana hukunta su a kasashen waje shine kusan an higa da hukunta da suke yi a kasashen waje din nan Najeriya sai haga mutum yayi ƙarya abin da ya rubuta ya san ƙarya ne sannan ya fita da abin nan da ya rubuta kuma ya san na ƙarya ne sannan a can inda suke zuwa din zaka tarda cewa za a yi bincike na gaskiya ba ni mugu-mugu ba ni boye-boye ba ganin girmanka za su zo su bincika ne tsakanin su da Allah suna aiki tsakani da Allah to ina ganin shin sa ka ganin cewa nan mutum ba ga cewa ya aikata laifi ba aje waje gaskiya ya aikata laifi
So justice ana iya cewa tsarin shari'a Najeriya yana da bambanci da tsarin shari'a kamar kasashen Turai irin Burtaniya
ba magana tsarin shari'a bane ka sai ita shari'a sai an kai mata ko nan an ka bincika haka yana hukuntawa don mai shari'a ba shike zuwa shi bincika ba sannan ya ce wanga ana tuma sai da laifi ba mai shari'a ka yi ba ko ba mai ita shari'a ke yi ba akwai wuraren da an ka azama wannan nauyi su za su bincika su ga cewa su haka alamun akwai laifi sai kai kotu ita kotu bincika in ta tabbatar da laifi da hukunta can kuma inda ake zuwa din nan masu bincike din sai su yi aikin su
to ana iya cewa kaman su masu bincike irin yan sanda GSS da sauran jami'an tsaro ba su tsaya kai da fata suna yin aikin su ba kamar yadda ya kamata
kuma wani lokaci zaka ga irin DSS da yan sanda da sauran su ma suna aiki ne ga abin da aka musu koke zaka ga cewa su yan sanda da DSS dole su ma sai ko dai suita su yi wanda mutanen su samu intelligence report su gane cewa lalle akwai alamun laifi wurin nan su sa ido ko kuma mutanen gari su gane kwarmata musu na cewa lalle ga abin da yake son wani zai aikata sannan su kuma su sa ido domin su kama su cigaba da bincike
wasu na ganin cewa kamar tsarin shari'ar Najeriya yana da rauni shi yasa mutane yan Najeriya kaman waɗanda suka taba rika mukamai suka aikata laifi kuma ba a samu su da laifi amma idan sun fita kasashen waje sai a same su da laifi
to ana cewa tsarin shari'a suna da rauni amma dai ba irin raunin da ka sa shi ruguje ya san bai unhani ga kasa gaba daya ba abin da ke faruwa nan Najeriya za ka ga cewa mai shari'a ya dogara gaba daya ga abin da aka kamishi sannan kuma ta na inda rauni ne shike to za ka ga cewa irin masu kamishi din na yawanci duka sai sun lalata abu sannan su kai ma'aikatar shari'a shi kuma inda raunin shari'a take na kasan nan shine sa ido ko kuma interference da ake ko ta sama ko kuma ta hanyar kuɗi wannan abu da kowa ya san shi ba sai an ce wai gashi ba ko dai hanyar shari'a ayyukan fulansa din ta hanyar kuɗi ko kuma ayyukan fulansa ta hanyar mutanen da sama ga masu shari'a din
alƙalan Najeriya ana ganin cewa suna ɗaya daga cikin ƙwararrun alƙalai na duniya ko na Afirka wasu muna ganin cewa killa rashin ƙwarewar su yasa ba su gano masu aikata laifi da sauri har su hukunta su
ai duk wanda aka ce ma an bashi ya zama mai shari'a particularly na babba ko to wannan kwarewa akwai ta sai dai wani abu daban na son rai in ya shigo amma ka taba shi da duk duniya alƙalan Najeriya sa cikin wanda son kai kowa kwarewa yana tsawa a yi bincike mai kyau sannan alƙalan ga kuma ta da doki na su yadda ya kamata ta hana musu su ga sha'awa wani abu na waje ya zama komai girman ka baka ya ba su abin da za su ga sha'awa ta yi amma alƙalai ne an bar su cikin wahala suna dibin wani wanda bai kai su ba ya yi su mutum bai tsoron Allah ba sai ga ya fara cikin wannan rauni na influence na shi
wace shawara za aka baiwa alƙalan Najeriya.
Ya shawarin da ba su aiki ne su yi tsoron Allah na farko. A dauki nauyin su da kyau, ya tabbatar da su suna aiki a dauki nauyin su, bayan sun aje a dauki nauyin su. Saboda haka ya kamata da ku yan jarida da yan ƙasa a taru a gwada mu gwamnati cewa ma'aikatar shi tana da muhimmancin da ya wuce na kowace ma'aikata.
Shi ko wani lauya mai zaman kansa, Barista Aminu Shitu cewa yayi.
Gaskiya mu system namu ba na tsarin mu gaskiya yana kusan cike da abin da ake cewa corruption ba san ko zan ci wa ba amma dai corruption zan ci.
Mace hanci da rashawa.
Cin hanci da shewa, rashawa da cin hanci da rashawa sun dan fata abin. Ka ga misali kamar case din kwanan nan ne shi yake in kalli yanayin kuma da aka yi mai kasa karyata komai kuma da lafiyar shi yake duk wasu abubuwa da ake yi da coge da sauransu kaga ba a yi ba. Dauyoyin can da ba su yadda shi wannan ko a yi kariya ko a tafi da kujera ko a yi menene ba. Mu lauyoyin mu ko a Najeriya yawanci neman ba kowa ne yake da cewa bari a ga court of justice wane ya yi a mai hukunci ba. A'a in ina kare mai laifi kokari na ko ta yaya ya fita a ce da shi ba a samu kwambicin an same shi da laifi ba. Maybe ko saboda abin da za a bani a matsayin lauya ko makamancin su ko kuma saboda ake na iya ko a ce lauya ne wanda yake ya iya technicality ya san hanyar da zai bi ko ta ina ne a lauyan ce ce ya fitar da mutum. Ki gogaggen lauya ne don haka iya laifin ka in dai ka je ka same shi ba za ka zai san yadda za ka kyakka fita a laifin. Don haka har ta kai da SN mutum ya ce ba shi da lafiya. In lafiyar shi na tsawon lokaci amma da an tunye shi da wani laifi wanda yake babba ne sai ya zamana a lauyoyi sun fara cewa to idan yana son daidai sai dai ƙaryar cewa laifi ba shi da lafiya ko ga takardun asibiti ko ga menene ko yana ganin malam likita a waje ko makamancin wayannan abubuwan. Wallahi gaskiya da yawa mutane sun san ƙarya ne.
To barista ba za a iya gyara wannan tsari ba na shari'ar Najeriya a halin yanzu.
Ka san za mu ce daga shugabanni take gyaruwa ko ta baci. Farko dai idan ka kalli hanyoyin da ake bi ana naɗa alƙalai. An ce 'yan siyasa suna da ruwa a dokance kenan nake gaya maka. Suna da ruwa wajen naɗa wanda za a naɗa. Daga alƙali na High Court zuwa na Court of Appeal zuwa na Supreme Court. Federal High Court da sauran duk kotuna na National Industrial Court ko na Sharia Court of Appeal ko Customary Court of Appeal da makamantan wa'annan alƙalan. Idan ka duba za ka ga cewa tsarin mulki wato constitution ya baiwa gwamna ko shugaban ƙasa wata dama wajen naɗa wa'annan alƙalan da kuma state house assembly. In ka kalli wannan guraren kuma wa'annan mutanen gaba ɗaya 'yan siyasa.
Wasu 'yan Najeriya sun faɗi ra'ayoyinsu.
Na Alhaji Sabai da wata hausa sabo Ibadan. Abin da yasa Najeriya ba mu da adalci. Sannan kuma mutum da dan siyasa. Ainda na godfather ubangida sai ubangidan nan shi sai mun nemo musu inda sai musu afuwa a yayin su fita ko ba su da gaskiya amma suka fita kasa waje za su kama su a ga ne Allah misali ikiri maju an kama shi yanzu sai sai je yari shekara 10 matarsa shekara ta hudu da rabi doctor shi mu shekara 10 saboda wani suna adalci a kasa waje amma mun dai Najeriya ba mu da adalci
to ana ka gani me ya kawo rashin adalci a nan Najeriya
in ci wanci ne inda ba ka da kudi za ka maka hukunci a cikin azalinci amma an ba ka da kudi na ta
ba ga ganin cewa akwai raunin jami'an tsaro kamar irin na masu gabatar da kara kamar irin su ƴan sanda kamar irin DSS da civil defense da sauransu
ba mu yi kwata abin da ya fata Najeriya da ƴan sanda masu kwata fata Najeriya da su da alkali su da kai kwata Najeriya saboda cin cewa an cin da aka ba su ba mu mai gaskiya za a bashi mai gaskiya mai rashin gaskiya za a bashi gaskiya saboda kudi
amma a cikin ƴan sandan da alkalan ba dukkan su ne suke cin hanci ba
yawancin su suna ci
su waɗanda ba su ci ba tunda akwai waɗanda ba su cin hanci
ba su sai su zo su wallahi ne saboda suna tsoro gobe.
To ana ka gani wace hanya za a bi a gyara wannan abu.
Sai dai a riga musu wasi malamin na mamadiya malamin na kristoci na musu nasiya Allah sarki.
Sunana Alhaji Rashidi Oyo bamu da adalci muna so kudi da yawa indai an ba alikali an ba su kudi abu ne ya kamata su yi da mai laifi sai a tura shi waje mai wanda ya kawo wannan magana sai yasa abu ne ya faru ko dai kudi ya yawa ko wani bangare na Najeriya ko akwai son kudi da yawa na bangare na Ture ina bi sharia kuma sun ina bi doka sosai abu Najeriya ba bi doka doka wanda ya kama kara ka bi doka mai kudi na sharia.
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To an gaishe ka yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Benjamin Zakarwan Atantika ta kona na yawa amfansa ya bayyana cewa ra'ayin sallaman sai da Zebo dai dalilin made daga magoya bayan clubin ko da yake manejoji na da borin ci gaba da aiki da shi a matsayin babbaucin clubin. Zebo ya kama aiki ne bayan tafiyan Prosper Nate Ogun a ƙarshen kakan bara yayin da kwatakwataccen ligin ta na farko cikin shekaru 8 sai dai an kore kocin dan Burkina Faso bayan soma campaign din na kakan bana da kafar hagu inda kwatakwata sha kashi da ci biyu din nema a Baba Yara Stadium. Mukaddashin babban sakataren hukumar kwallon kafar kasar Ghana Alex Asante ya ƙaryata rahotannin rabuwan kai a sassanin Black Stars an dai shayaya ta labaran cewar babu dadi tsakanin ɗan wasan Black Stars wadda har ya kai ga danganta wannan tashin jijiyoyin wuya da Asamoah Gyan da Andre Didi Ayi. Sai dai a cikin wata hira Alex Asante ya fito karara ya ƙaryata rahotannin yana mai fadan cewar akwai kyawawar alaka tsakanin ɗan wasan. Yace in ɗan wasan na a sassanin su babu wani alamar da ke nuna rashin tasawa da juna. Abu ɗaya ne dahir duk yadda aka yi zaka sami wasu ɗan wasan sun fi yin jiki da juna wannan ba rarraba bace sakuwa da juna kenan. Coaching Black Stars in Ghana Chris Hafen yana a cikin masu koyarwa da sun kalarci wani taron hukumar kwallon kafar duniya a Doha kasar Qatar. Taron na yi ne biyu an shiryawa masu koyar da wasa da sun kan shiga gasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 ne. Taron ya samar da wani dandali wa masu koyarwa su yi musanyen ra'ayoyi game da gasar alƙalanci da lamurra na lafiya. Hukumar za ta yi amfani da sakamakon taron nasu don inganta shirye-shirye gasan a nan gaba. Shugaban hukumar Gianni Infantino ya yi magana abokin buɗe taron inda ya nuna sha'awar sa ga masu koyarwa da sun halarci kasashensu da baki ɗayan jama'a a gasaccin kofin duniyar. In akwai wani da ya fahimci matsi canjin yanayi wadda ya fahimci yadda jama'a ke ji da wasan kwallo baki ɗaya ku ne, in ji shi. Tsohon ɗan wasan tsakiyar Ghana da AC Milan Michael Essien ya yi magana akan nasarar da ɗan wasan Nigeria Victor Osimhen ya samu na lashe kambin Serie A da Napoli. Ɗan wasan na Super Eagles shi ne ya jagoranci Gil Azuris zuwa ga kambin ligin su na farko cikin shekaru 33 bayan ya saka kwallo a kunnin doki daidai da suka yi a Dacia Arena da ke Ayodines. Ya bi hakan da golin yin bajinta a kan Fiorentina da ya ba Napoli damar zama zakaran kasar Italy. Asian ya jinjina wa ɗan wasanni ta dandalin sada zumunci yana mai jinjinawa da ƙara ba ɗan wasan mai shekaru 24 ƙwarin gwiwa a wannan bajinta. Iyakan labaran wasannin kenan. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da haka muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Hukumomin lafiya sun yi gargaɗi cewa cutar hanta ta viral hepatitis ka iya kashe mutane da yawa nan da shekara ta 2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan hada su wuri daya, da kuma wato idan wannan cutar ta ci gaba da kasancewa wadda ba a kulawa da ita sosai. A yau Laraba, 'yan majalisar dokokin Hong Kong suka tabbatar da wani gyare-gyare ga wata doka da ta baiwa shugaban birnin iko na hana lauyoyin kasashen waje gudanar da harkoki da suka shafi tsaron ƙasa a cikin yankin, biyo bayan wata takaddama da ta ɓarke bayan wani mawallafi na Hong Kong da ya wato mai rajin kafa demokradiyya ya ɗauki wani lauyan Burtaniya ya masa aiki. A yau Laraba, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci da rashawa. Bayyanar da Khan ya yi a kotun na zuwa ne kwana guda bayan kama shi da kuma tsare shi da hukumomi suka yi masa ba zato ba tsammani a wata kotu a Islamabad a babban birnin kasar. An tsare ɗan shekaru 70 a duniya ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa da sauran laifuka.
Sojojin Isra'ila sun kashe Falastinawa biyu a wani samami da suka kai a yau Laraba a yammacin gabar kogin Jordan, yayin da sojojin Isra'ilan suka kai hari-hari ta sama a zirin Gaza da soju suka ce sun kashe sojoji guda biyu wanda daman ci ake kokarin auna su a yankin.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Discretion da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu huta lafiya.